Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM da radio amfani da Saroniya da Fara'a da Nomad da Dalul da kuma niyyar muryar Arewa. Gane kuma ana iya kama mu Alfa Radio kuma si. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Assalamu alaikum, yanzu ma dai Ibrahim Kalmasi Garba ne da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Litinin 15 ga watan Yuli. Bayan labaran duniya za a ji yadda jami'ar koyo daga gida ke taimakawa wajen ilmantar da 'yan fursuna da mata da sauransu. Kamar kowace ranar Litini, Mahmud Ibrahim Kwari na tafi da shirin da rashin tayi, Babun Yaji Jibrin kuma ya shigo da sharhin jaridun Najeriya. Muna kuma tafi da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu, amma duk waɗannan sai fa in sha labaran duniya.
Assalamu alaikum, jama'a, ga cikakkun labarin duniyar mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Ma'aikatan hukumar shige da fice da custom ta Amurka, wato ICE, sun kaddamar da wani samami akan bakin haure a fadin kasar a jiya Lahadi da zumar da farautar bakin hauren da hukuma ta kore su a cikin kasar domin mayar da su zuwa kasashensu. Wannan aiki da shugaban Amurka Donald Trump ya tabbatar da shi a ranar Juma'a zai mai da hankali ne akan ɗaruruwan iyalai a wasu manyan birane ciki har da Chicago da Los Angeles da kuma New York. Mutane na shigo mana cikin ƙasa ta ɓarauniyar hanya, mu kuma za mu bi doka mu mayar da su zuwa ƙasashensu, in ji shugaba Trump. Ma'aikatan na custom za su auna bakin haure, galibi masu hadari ne ga jama'a. Director mai riƙon ƙwarya a hukumar shige da fice ta Amurka, Matthew Albans, ya ce an gano sunayen bakin hauren ne a cikin takardun kotuna wadda suke shari'a akan bakin haure. Masu hasashen yanayi sun yi wa mahaukaci guguwar bari rikon su kai nan kashi, amma wato guguwar ta bari ta janyo ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da kuma iska mai yawa. Ruwa ya taru a wasu ɓangarorin jihar Louisiana mai zarfin santimita ko kuma ma'aunin santimita 38 na ruwan sama, kuma an samu tarin kaɗan na ruwan a jihohin Arkansas, Missouri, Mississippi da kuma Tennessee. Ana ganin wannan ruwan sama zai haddasa ambaliya mai yawa wacce za ta iya zama barazana ga jama'a, a don haka hasashen yanayin da ya yi kashedi cewa kada wani ya zaci ruwan saman ba zai yi barna ba. 'Yan sanda a Rasha sun kama masu zanga-zanga da dama a cikin wato ciki hadda 'yan adawa da suka yi zanga-zanga a jiya Lahadi bisa bukatar a ɗora ko kuma a ƙara sunayen masu takara na ɓangaren 'yan adawan a takardar zaɓen birnin Moscow da za a gudanar a cikin watan Satumba. Sama da mutane 1000 ne suka taru a dandalin Pushkin Square biyo bayan sakonni da aka tura wa jama'a akan shafukan sada zumunta akan wannan taron. Wata kungiyar sa ido akan masu zanga-zanga ta ce an kama mutane 38 a cikin masu macin wanda ake ganin an yi shi cikin lumana. Wasu masu zanga-zanga sun yi ihu akan 'yan sanda, suna ce musu kada su kunyatar da rigan sarki da ke saye da su, lamarin da ya sa jami'an tsaron suka afkawa taron da hukumomi ke ganin ya saba wa doka. Masu zanga-zangar da sun yi maci ne zuwa ofishin magajin garin birnin Moscow da kuma harkwatan hukumar zaben kasar. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A wasu jerin sakonnin Twitter da safiyar jiya Lahadi da masu sukan lamiri suka yi saurin alakantawa da sakonni da shugaba Trump ya yi, cewa wato yana nuna bambancin launin fata da ƙiyayyar baki. Shugaban na Amurka ya tado da sabon cece-kuce inda ya yi kalaman ɓatanci ga wasu sabbin 'yan jam'iyyar ko kuma 'yan majalisar dokoki. A sakon Twitter, Trump ya auna wasu mata guda hudu masu ra'ayin kawo sauyi na jam'iyyar Democrat a majalisa, cewa su koma a ƙasashensu su taimaka a gyara matsalolin miyagun ayyuka da suka mamaye ƙasarsu na asali. A cikin waɗannan mata da Trump ya auna, 'yar majalisar wakilai daga jihar Minnesota Ilhan Umar, 'yar asalin Somalia kadai ce aka haife ta a wata ƙasa. Sauran mata ukun an haife su ne a nan Amurka, waɗanda suka hada da Ayana Presley daga jihar Massachusetts da wanda aka haife ta a Cincinnati na jihar Ohio, da kuma Alexandra Ocasio-Cortez wadda 'yar asalin New York ce mai wakiltar gabashin gundumar Bronx da wani bangare na tsakiyar gundumar Queens, sai kuma Rashida Tlaib daga jihar Michigan, amma kuma an haife ta ne daga Detroit. Fadar White House dai bata riga ta amsa tambayar da muryar Amurka ta mata ba, ko shin shugaban kasar yana da sanin cewa mata uku a cikin waɗannan matan an haife su ne a nan Amurka kafin ya aika da waɗannan sako na Twitter.
Babaya kubu makera aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, kamar yadda aka ji, jami'ar koyo daga gida ta Najeriya na daukar nauyin koyar da koko ilmantar da fursunoni da mata da dai sauransu. A wata hira da abokiyar aikinmu Alheri Grace Abdu, shugaban jami'ar ta koyo daga gida, Farfesa Abdalla Uba Adamu, ya yi bayanin cewa
daga cikin tallafin da jami'ar nan take yi, akwai na fursunoni wanda suke gidan yari. Da kafin mun zo sai muka lura cewa an ce duk mutumin da yake prisoner ne kuma yana da credit guda biyar, wato darussuka guda biyar tare da lissafi da turanci, in duk mai yana son yayi degree to kyauta zai yi rabi, zai biya rabi, saboda haka maimakon 40,000 misali zai biya 20,000. Da nan zo sai naga gaskiya wannan ma ba ya adalci ba. Dalilin da yasa mutum
ina zai samu
wannan kudin, an rufe mutum. An kulle shi a dan karamin daki wajen su 30-40 a tsatsaye a tsuguni a zaune, in zaka kwanta ma sai an yi wani tsari tukunna na waye zai kwanta a wani guri tukunna, ga zafi, ga rashin iska, ga rashin kaza, sannan kuma yan uwansu duk sun guje musu. In kin ga mutane sun je prison wai su ziyarci wani, zaki ga uwa ce ba yadda za a yi uwa ta faddanta, komai masifar da ya shiga, ko yana da laifi za ta bar shi ba, amma uban ce ba ruwana sai ka janyo kanka. To haka sai naga bai kamata a ce wai suna cewa su biya wani kuɗi ba ma, saboda ba su aikin, ba kuma wanda yake ba su aikin. Sai na fito da tsari na cewa idan prisoner kai ne kai a gidan yari a ko'ina a Najeriya kana da credit guda biyar da English da Mathematics, to za ka yi karatun digiri a National Open University of Nigeria kyauta, daga digirin farko har PhD kyauta, jami'a mu za mu biya. A yanzu haka muna da fursunoni 439 da suke karatun, daya kwanan nan zai fara PhD ɗinsa. Kuma da muka zauna muka tattara irin darussukan da suke karantawa, sai muka ga peace and conflict resolution, wato zaman lafiya da zaman da kuma warware matsalar rigingimu tsakanin jama'a, shi yafi nauyi, shi suka fi so. Sai muka je muka tambaye su, muka ce me yasa kuka fi son wannan course ɗin fiye da kowane course? Sai suka ce saboda muna son mu san laifin da muka yi, in mun fita mu tabbatar cewa ba mu ƙara yin wannan ba, kuma mun ilmantar da mutane akan kasuwancin irin wannan. Ba na mantawa a Enugu akwai wani mutumin da aka ce za a sake shi, za a yafe masa saboda ya zama wato mai ake cewa model prisoner, wato mutumin da yake ya kamata kamilallen mutum saboda karatun da yake yi a karatun. Sai ya ji labari, sai ko ya je wajen su masu prisoner, ya ce wai da gaske ne za a sallame ni? Aka ce ƙwarai da gaske, ai saboda baka da matsala, baka ba mutane wahala? Yace to ba na so. Da yanzu haka ina karatu a nan, idan kuka sake ni biya zan yi, ni kuma ban na aiki. To sai muka ɗauki mata ma, akwai 'yan mata waɗanda sun ci jarrabawarsu 9 credits, sai daga yarinya fiƙaƙƙiya ɗaya ta tace 9 credits, amma a talakawa ce,
haka
ba ta da kuɗin da ta gaba da karatu. Sannan kuma waɗansu an musu aure da wuri, in aka ce aure da wuri ana nufin ana suna gama secondary ana musu aure, saboda a musulunci babu wani auren wuri, inda mace ta balaga ta kai matsayin da za ta iya haihuwa za a iya mata aure komai shekarun ta. To amma mu sai muke ganin cewa yarinya da ta gama secondary school kamata ita ci gaba da karatu saboda ta dada ilmantuwa, saboda in ka ilmantar da mace ka ilmantar da kasar. Duk mu da matanmu suka yi karatu muna ganin yadda matanmu suka fi jarumta cewa akan karatun 'ya'yansu. Kai na kai ga lokaci ka tafka na kallon Liverpool ko Arsenal ko wace tsaya ce idan kake da lokacin zaka ga wannan amma ita ce za ta zo kullun gida tabbata sun yi karatu
to a gaida Alheri Grace Abdu da wannan hirar yanzu kafin mu ci gaba bari mu nufi Sudan gaishe ku yanzu kuma ga Mahmud Ibrahim Kwari da shiri na gaba
amma babu sa shashan ce ba kana babu sa sakar ce ba kudi a kashe da hanya mai kyau
masurare assalamu alaikum Har yanzu muna kan batun tattaunawa game da rawar da gwamnonin Arewa da sauran masu ruwa da tsaki ya kamata su taka domin farfado da rayuwar tattalin arzikin lardin. Sunana Mahmud Kwari. Masurare sha'anin tsarawa da aiwatar da manufofin raya ƙasa da ci gaban jama'a wasu tagwayen lamura ne da ke neman gagarar kwandila a Najeriya sautari gwamnatoci kan shiryawa tare da tsara kyawawan manufofi da tsare-tsaren haɓaka rayuwar al'umma amma aiwatar da su yadda ya kamata shine ƙalubale a wasu lokutan kuma maida hankali wajen ɗorewar ababen da gwamnati ta samar walau na ayyuka ne ko na alƙiblar tattalin arziki da zamantakewa shine jidali masu saurare yau ma muna tare da Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa masanin kimiyyar siyasa da Dr. Lawan Habib Yahaya ƙwararre a fagen tattalin arziki kuma muna tattaunawa ne game da rawar da gwamnonin Arewa da sauran masu ruwa da tsaki ya kamata su taka domin tattalin arzikin na yankin Arewa ya farfado A yau Dr. Lawan Habib Yahaya shine zai bude labulan shirin.
Ai mafi yawa gwamnoni da dukkan mashugabanni ba sa yin abin da ake kira policy statement su faɗi wata manufarsu ba tare da sun haɗu da ma'aikatansu da masu ilimin su ba. To gane manufar da kuma inda tunanin su ya tafi akan manufar daga nan ake iya samun bambanci shi kuma baka gane shi sai sun fara ɗabbaka shi. Sai sun ɗabbaka za ka ga da wacce manufar su suka ɗauki wannan abin a ilmance kuma a koyaushe akwai bambanci da abin da aka ɗauka a ilmance masu ilimi suka wassafa shi suke tsara shi suke ganin ya tafi haka da kuma ma'aikatan gwamnati wanda suka goge da aikin gwamnati saboda mafi yawa wani abin idan aka ɗauko shi a ilmance in suka ga kamar rashin yiwuwar sa akan yi masa kwaskwane ma a rage a ce to an akai kaza ma yayi daidai da manufa kaza saboda haka sai a dauka sai a dora shi shugaba akan manufa kaza ta aiki wanda za ta iya bambanta da ta ilimi ga yadda ta tafi to waɗansu kuma sukan haɗa da ilimi da ma'aikata a fitar da wata wato manhaja da wata matsaya da wata manufa to ya danganta daga yadda wato ta inda ɗan uwanmu kenan na kudu suka fi amfana da masu iliminsu
Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa yawanci fa wajen ɗabbaka manufofin nan mutane irin ku ake ɗaukowa daga jami'a gwamnati ne suke ɗaukowa ko dai senators commissiononi ko wasu DG ko MD da sauransu ko ma masu ba su shawara akan yadda su fikar da wannan abu wasu na ganin kamar ku kanku kuna gazawa wajen nusar da gwamnonin nan na arewa da ma na Najeriya kan abubuwan da ya kamata alƙiblar da za su kalla a tunda kun yi nazarin nan kun san abin nan kuma dan haka ma suka kusanto da ku jikinsu.
To gaskiya na gaya maka karkazaci cewar wai dan gwamna ya ja wasu daga jami'a ya ba su mukami wai so yake ya rabauta da iliminsu sau da yawa yana fadar abin da yake so ne a yi masa ba yana tambayar me za a yi a ilimance ba su kuma na yadda cewar sau da yawan mu din muka tafi muna yin wato muna tankwara ilimin ne ya dace da san zuciyar waɗanda suka ba mu aiki ba wai tsayawa muke mu yi ja da su mu ce a ilimance wannan abin ga abin da zai haifar kaza 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 ba wannan ita ce gaskiyar al'amari ba wai dan su rabauta da ilimin mu suke ba mu aiki ba in sun dauke mu daga jami'a a dan mu halatta musu abin da suke so su yi shi yasa wannan abin da yake faruwa.
Amma akwai wata magana da Malam Habibu yayi cewa wasu gwamnonin sukan hada masu ilimi na nazari a jami'a da kuma ma'aikata waɗanda su ne dama in an zo da manufa su za su ɗabbaka ta su aiwatar da ita. Wasu suna haɗawa domin a rabautar da juna ta yadda in an zo aiwatar da abin zai fi sauki wasu kuma ɓangare ɗaya suke ɗauka. Kamar dakta yana cewa duk yadda aka yi ma dai ana yin abin ne ta yadda shi gwamna yake so?
A mafi yawan lokaci. Bance a ɗaiɗe ku in aka tashi magana da mun kullum irin wannan abin da yafi faruwa muke magana. Yauwa kada ma wani ya ɗauka cewar a yi ware kansa ya ji cewar ai shi ba haka yi ba to mun ba da shi muke ba amma da waɗanda mafiya yawa suke. Ina tabbatar maka ko kwamitoci suka kafa na ƙwararru wanda suke suna da dama sau da yawa suna yin haka su ɗauko masu ilimi daga jami'a su ɗauko gogaggun ma'aikata waɗanda suka yi ritaya da waɗanda suke ci su haɗa su ce ga wata matsala a ba su shawara amma na tabbatar maka mafi yawansu sai ku yi ta faman neman su ma kun gama aikin ku rasa su sau da yawa kwamitoci da na sani waɗanda kawai daga bikin kafa su shikenan ko bikin karɓar rahoton su ba a yi sai dai su kama hanya su kama gabansu su tarwatse sun rasa gwamnan sai dai su kalli kansu da kansu sun rasa gwamnan da idada su bashi sakamakon ga kundin bayanin nan na shawarar da kace ai maka abin da yake faruwa kenan wasu kuma suna daurewa su yi bikin karbar wannan sakamakon shikenan daga nan ka ji shiru wasu ma suna daurewa su kuma nada wani kwamitin da zai nazarin shawarar da aka bayar su a fitar da matakan da za a dauka don warware matsalar wato shine a turanci ake kira white paper wato ga kwamiti ya fidda shi ne ƙwararru ya fidda shawara ga kwamiti na ƙwararru ya fidda matakan da za a bi a warware matsalar
a aiwatar
amma na tabbatar maka daga nan shikenan za ka ji shiru.
Idan aka yi maganar watakila nan gaba za mu yi magana da malam ya gaya mana ma me empowerment yawanci in aka yi maganar matsalin rashin aikin yi da rashin sana'a da rashin na aljihu a tsakanin al'ummar arewa abinda shugaban karamar hukuma yake zuwa da shi da kuma gwamnonin nan shine har ma ita kanta gwamnatin tarayyar shine abinda sai kira empowerment a ƙarshe ana zargin su da cewa ƴan siyasa ne da suke yin ga wato ake wankar guna da man jikinta watakila za ka gaya mana janibi na siyasar haka ya kamata a dinga yi ko kuma ya amma malam menene janibi na maganar empowerment din nan ya ya kamata ya zama a matakai daban-daban
wato shi gina dan adam ko empowerment ba ka gina dan adam sai ka gane matsalarsa ta ina za ka fara kamar gini ne a ƙasa ginin da zai dade da zai jima sai an ga kalar kasar da irin nauyin da za ta dauka domin idan ba za ta dauki bene 10 ba in kai mata 10 za ta ruguje sai ka auna kasar to haka shi ma bil adama yake sai ka auna menene matsalarsa yanzu misali idan ka zo za ka gina dan adam idan ka ce kana son wata manhaja gaba ɗaya ta gina dan adam a arewa sai ka fara ganin wace matsala ce da arewa babu yadda za ka gina dan adam babu zaman lafiya duk abin da za ka ba wa mutum idan dai baya cikin zaman lafiya ba za ka gani ba shi ma ba zai gani ba. Saboda haka gina dan adam mataki na farko a yanzu wanda muka shiga shine ta yaya za su iya hada kansu samu mana zaman lafiya, sannan kuma su duba su ga mafi yawan izamana cewa suna da abin da ake kira economic profile na region din gaba daya, wato wani kundi na gaba dayan arzikin da yake cikin kowace jiha. Kowace jiha tana da wani arziki, tana kuma da yadda shi shugaban jihar idan ya tashi haɓaka arzikin mutanen jihar zai, akwai waɗanda arzikin su ya fi ga noma jihar su, ta yaya zai kafa su, wani irin noma za su yi, ta kuma wani irin yadda za su iya zama wato abin da ake kira sustainable agriculture, ɗorarriyar noma ba wanda idan babu kai ta rubuce ba. Izamana sun samu kuma babban harkar empowerment, wato shine izamana za su samu abin da ake kira cheaper access to finance, hanya ta yadda za su iya samun jari su rike kansu ba sai lalle abin da kai musu ba, ko kana nan ko baka nan wannan ginin ya tafi. Wannan ita ce abu na farko, baka gina su bayan shekara hudu wani zo ma sai ya sake musu ba. Saboda haka kowace jiha tana da arzikinta kuma tana da babban abin da ya dame ta. Akwai inda ba noma ne ya fi yawa ba, kasuwanci ne ya fi yawa. Saboda haka idan ka ce za ka gina ɗan adam a lokacin nan, kasuwarsa za ka gina da yadda zai iya sana'antar da abu, da yadda zai iya sayar da abu, kuma ya dogara da ƙafarsa ta yadda zai iya zuwa da kai babu kai ya tsaya da ƙafarsa, shi ne gina mutum. Saboda haka akwai waɗanda su kuma ba wannan ne tattalin arzikinsu ba, a'a ba noma ba, an san noma suke rasa ba, ba wai kasuwanci suke ba, a'a mutane ne da suke buƙatar ilimi ma tukunna da gogewa da harkar yayuwa, sai ka yi musu wannan bitar da tarbiyar, sannan ka ɗora su akan abin da za su yi da sana'a. Matsalar shi ne idan baka ɗora mutum akan ɗorarriyar sana'a ba, musamman mu kuma al'adar mu a arewa shine da kasan da ka sa mutum a wata sana'a ta wucin gadi, shi kuma sannan yake da wa'insu dependent, mutane za su zo masa, za su dogara da shi, zai aure su sauran su, daga ran da ba shi da wannan sana'a to ka dinga jefa wa'insu indiyar mutane a cikin rami da talauci.
Baza karibi ne ne kudinka in kuma ta tashi kaje wa to ka kashe su ta hanya mai kyau, kudi a kashe su ta hanya mai kyau, wanda saiwa sai ya ji dadi, kai da kai kai ma ka ji dadi in ka kashe su ta hanya mai kyau, kudi a kashe su ta hanya mai kyau.
Masu saurare, karshen shirin da rashin ta yi na yau kenan, sai kuma makon gobe za mu ci gaba da wannan fashin fiki. Yanzu a madadin Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa, masanin kimiyyar siyasa a Jami'ar Bayero Kano, da Dr. Lawan Habibu Yahaya, kwararre a fagen tattalin arziki, Mahmud Ibrahim Kwari da shirya na gabatar, ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Sai da Mahmuda, yanzu kuma ga Babangida Jibrin da sharhin jaridun Najeriya.
Kasarin sharhin jaridun na Najeriya da yau sun fi mai da hankali ne akan kisan da aka yi wa diyar shugaban kungiyar Yarbawa a Fenefere, da kuma shan kaye da kungiyar wasan kwallon kafan Najeriya ta yi a cin gasan kofin nahiyar Afirka a kasar Masar. A sharhinta, jaridar The Nation ta ruwaito daya daga cikin manyan sarakunan kasar Yarbawa, Oni na Ife, Oba Adeyeye Ogunwusi, na bayyana kisan da aka yi wa daya daga cikin ƴaƴan shugaban kungiyar a Fenefere a Najeriya, Fashoranti, a kwanan nan, da cewa alhaki ne da suka dora akan makiyaya masu dauke da bindukoki da ke kai hare-hare akan waɗanda basu ci ba basu gani ba. Shi ma sanannen marubucin nan da ya taba cin kyautan yabo Nobel, Professor Wole Soyinka, ya bayyana cewa rashin katabus ta fuskar tsaro a bangaren gwamnatin Najeriya ya maida hannun agogo baya ga duk wasu ayyukan kware da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya aiwatar a wannan gwamnati. A nata sharhin jaridar Tribune ta buga wani hira ne da ta yi da ɗaya daga cikin dattijan arewacin Najeriya, Professor Ango Abdullahi, inda ta rawaito shi yana cewa ba za a samu zaman lafiya a Najeriya ba sai an kawo ƙarshen zaman doya da manja da kuma nuna kabilanci da bambancin addini a tsakanin 'yan Najeriya. Sai kuma jaridar Premium Times da ake buga ta yanar gizo, jaridar da ta bayyana cewa yanzu aka dai wasu sojoji da biyar sun yi awon gaba da magudan biliyoyin naira da suka rako daga jihar Sokoto zuwa Jaji da ke jihar Kaduna. A cewar jaridar ta Premium Times dai, sojojin guda biyar ana kyauta zaton sun sace kuɗin ne bayan da aka gano cewa sun ajiye kakensu na soja da kuma bindigogi. Cikin manyan labaran jaridar na Daily Trust na cewa kungiyar wasan ƙwallon ƙafan Najeriya ta sha kashi a hannun kungiyar wasan ƙwallon ƙafan ƙasar Algeria da ci 2-1 a wasan kusa da na ƙarshe da aka buga a ƙasar Masar. Yanzu dai Najeriya za ta buga da ƙasar Tunisia a wasan samun lamba na 3 a gasar, yayin da Senegal da kuma ƙasar Algeria za su buga a wasan ƙarshe. Babin Ejibrin, muryar Amurka daga Lagos.
To, a gaida Babangida, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraronmu.
Assalamu alaikum, muryar Amurka daga Alhaji Manu, dan uwa mai Allah na garin Jega. Shawara da shugaban majalisar dattijai, sannan kuma da dattijan nan na majalisar da arziki, na roƙi Allah shi muku albarka, saboda na ga yanzu kun fuskanto kun fa abin da ka damun ƙasa. To, ku sani ko ku yadda ko ba ku yadda, wallahi da tijara kuke, kuma na Najeriya duniya na kallon ku. Maganar zamfara da su ɗan jin magoji da soya da soya kun kaɗo ku, ya Allah ya taimake ku. Ku yi ƙoƙari ku gane kan gari, wallahi idan ba ku yi maganin wannan matsala ba, wallahi ta yi but, wallahi za ta shafe ku gaba ɗaya. Da inyamurin Enugu, da inyamurin Jos, da inyamurin da Maiduguri, da Bahaushen, da Accan, da Bayelbe, da wa, wallahi ba ta barin kowa. Najeriya, Najeriya ka, Allah ka ƙara muku experience.
Assalamu alaikum, gidan rediyon muryar Amurka, sunana Gambara Reporters daga tsohuwar kasuwa a garin Reporters Group. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ɗan uwana al'umma, ina so na miƙa wannan saƙo ga ɗan uwana al'umma duniya da cewa wani irin neman kuɗi ake ne yanzu, ya ki haram ya ki halal. Wallahi tallahi da yawa daga cikin wannan hali da mutane suke yi sai sun samu kuɗi ko talin kaza, abin ya zama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu a kan kuɗi al'umma babu abin da ba sa yi don a samu kuɗi.
Salamu alaikum, yana Muhammad Zalanga sai zama kwalla yawa Najeriya. Ina mutsata ajiyata zuwa gare ku da abokin aikinku na da, wato Ibrahim a masallacin Nazis. Yanzu Allah ya zama maka, Allah ya sa ta huta, Allah ya sa san ka muna, Allah ya maka rahama. Wancan kuma kuma Allah ya zama musu na huta lafiya. Muhammad Zalanga na kwalla ɗaya zuwa Najeriya.
To, yanzu kuma ga Baba Makeri ya dawo da labaran duniya. Amman fa
ma'aikatan hukumar shige da fice da kwastam ta Amurka wato sun kaddamar da wani samami akan bakin haure a fadin kasar a jiya Lahadi, da zama farautar bakin haure da hukuma ta kore su a cikin kasar domin a mayar da su zuwa kasashen su. Wannan aiki da shugaban Amurka Donald Trump ya tabbatar da shi a ranar Juma'a. Zai mai da hankali ne akan ɗaruruwan iyalai a wasu manyan birane cikin har da Chicago da Los Angeles da kuma New York. Masu hasashen yanayi sun yi wa mahaukacin guguwar bari wato rikon sa kai nan kashi, amma kuma ta zo da tashi hankali da rikici.
To, nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma shi ba kuma ƙeri wanda ya karanta wannan labaran duniya da wanda ya haɗa mana sautin Salamon Abu da injiniyan wannan lokacin Jimmy Cook, ni Ibrahim Kalamusi Garba ke muku fatan alheri.